أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى لا ييسر من هدوء أو أن مسلاتي لتاريخي مسلاتي من قلادنتي أدرني كل أجهر جقاوة a wannan marece na Lahadi 5 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 22 ga watan 2 a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya. A zaman mu na kamar da muka saba lissafi na darussan nan, tunda muka gama suratul nisa, lissafin ta muke bi a matsayin shine lissafin darussan baki daya. Ko ni bawan Allah da yake bibbe lissafin yana Abuja jiya ya ce mana daga fara karatun mutum farko zuwa yanzu zuwa na jiya darasinmu na 435 da aka lissafin da muke na suratul nisa'i, da aka ko mu rika cewa darasinmu yau shine na biyu a suratul ma'ida, ko kuma mu dauko lissafin baki ɗayan ya zama 436 yau na ayi na surori zai fi. Yau sai mu ce wannan shine darasinmu na biyu a suratul ma'ida, ko mu gama suratul ma'ida ko ne? Yau insha Allah wancan din zai yawa sosai, kuma zai fi muku sai to ba laifi insha Allah. Haka wannan shine darasinmu na biyu a suratul ma'ida, zai mun yi daya na farko da ya shafi bayani akan surar da kuma ayar farko ma'anarta a dunkule, kuma mun fara karanta abin da malam عبد الرحمن بن ناصر يا أنبتا منا أتكين واتو لتاف نسمي البركة نا تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان فجن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا قوة إن سكبار يدسكيان kucika abinda kuka yi alƙawari a yarjejeniyar yadda ta shiga tsakaninku to kucika bangaren ku na wannan yarjejeniyar wujuban umarni ne na tilas duk abinda kai alƙawari zaka yi to wajibin ka kai shi uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku nan ba a fadi wanda ya halatta ba amma dai mun sani babu mai halattawa sai Allah shi yasa ma ƙarshen ayar da ma shi inna Allaha yahkumu ma yuridu wannan yana tabbatar da shi ne wanda yake a halalle zaka uhillat lakum bahimatul an'am kuma da ma Allah ta'ala yana cewa ai wala taqfu qa wala taqulu ma tasifu alsinatukum alkadhiba ko hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah لماذا لان الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم من الله تعالى شيني من حلتاوا شيني من حرمتاوا don haka duk abin da wani zai fadi yace abu kaza halanne in ba Allah ne halatta ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nan ce Allah to dama duk abin da ya halatta to hani halattawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin halattawar Allah haka nan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ma yana cikin haramta wanda Allah ya domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bude bakin sa yace komai sai a madadin Allah Allah ne ya bashi umarni duk abin da ya fada to Allah ne ya sa shi ya fada dan haka in aka ce ai da'a ga Allah in aka yi shuru ba hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ciki in wuraren kuma da ya ware to ya fito kuru-kuru cewa ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in banda wannan zamanin da muke ciki na shubuhar waɗanda suke ƙarya suke kiran kansu qur'aniyu waɗanda suke ƙaryata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba buƙatar waɗannan bayani al'azul din musulmi ya sani da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ginshikin ma musulunci domin in ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun san Allah ba saboda haka duk abin da yazo da shi shine addini amma yanzu an zo an dora mutane shugo har karbar iya alqur'ani ba za a karbi hadisi ba an raba tsakanin qur'ani da hadisi bayan ku shi ma qur'anin ba a san shi ba sai ta hanyar mai hadisi wannan rashin hankalin akwai mamakin yadda zai shiga kwakwalen musulmi musulmi Allah dai ya kyauta asali fikira ce da waɗanda ba musulmi bane suka kawo ta a da can baya babu wannan zancen cewa hakikar bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmin duniya ba wanda ya taba yin ta ka iya cewa wani saboda son zuciya ko masu wata kungiya ta bid'a su kikar bar wata ko wani wata riwaya ko wani hadisi saboda ya saba wa kidansu amma a ce mabda'i ne principle din su kaidar su ce cewa gaba ɗaya duk hadisi ba aiki da su wannan haukan bai zo ba sai wannan lokacin na ba magana ce ta ilimi ba aslan magana ce ta kin addinin musulunci ba fikira ce da asalin ta tazo daga waɗanda suke asali sun yadda da ma qur'ani ta zo ne daga waɗanda dama Qur'anin ma ba su yarda da shi ba amma suna son a taimaka musu a yaƙi musulunci sai suka samu wannan hanya din kamar yadda muka sani waɗanda suka zo da wannan fikira su suka zo da fikirar kuma cewa annabin Allah ba shi ne annabin ƙarshe ba masu aqidar qadianism lokaci ɗaya aka zo wa mutane da qadianism aka zo musu da kuma wannan fikirar da ake kira qur'aniyya ko qur'aniyun da suke ƙaryar bin alqur'ani suke barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk qur'ani duk inda ka karanta qur'ani kowace aya tana nuni akan ba dama musulunci yayu in ba abu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah kuma shine dama bin wannan hadisan nasa dan yanzu ba ganin sa muke ba kuma shine bayanin alqur'ani an saukar da qur'anin dama dan yi bayanin sa kuma duk wanda yake tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba to ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da yawa ma bai isar ba yawa domin addinin ba zai taba yiwa ba sai an bi shi sai an bi karantarwarsa kuma ba mu da inda za mu dora hannunmu akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in ba a hadisan nan ba haka ana raba mu da hadisai an raba mu da musulunci ne ku daina daukar wannan abin da wasa ba abin wasa ba ne hatsari ne da shi mummuna zai fidda mutum daga musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wani abu daban Allah ya tsare Allah ta'ala yake cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum banda abinda za a zo a gaya muku nan gaba cewa su ba a halatta ba an haramta kuruku tunda ya zo da lafazin kamar da nan aka ce uhillat to can kuma inda aka so haramta sai aka ce hurrimat ko hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal'amul khinzir to wannan sai aka yi istisna'in sa daga wannan ma'ana an halatta muku komai daga dabbobin ni'ima ku je ku ci banda abubuwan da za a zo a faɗa muku kar ku ci wanda ya mutu ba ku kuka yanka ba shine almaita kar ku ci jini masfuhi mai kwarara yawa shi ma wannan an hana a ci jini haka nan akwai wata daga cikin dabbobi saboda kazantarta da cutarwar da naman take wa jikin dan adam a lafiyarsa an haramta shi ma shine al-khinzir wal-lahmul khinzir haka duk abin da zai cutar da mutane sai aka fade shi to sai Allah ta'ala kuma yace ghayra muhillis saydi ba kuna masu halatta ba kuna masu halatta as-saydi farauta ba wa antum hurum al-halikuna cikin halin ihrami to nan kuma wani hukunci ne da in an shiga halin ihrami ihrami ana nufin kamar da muka ambata jiya da umara ko haji an shiga talbiya an ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan ko kuma hadawa duka kuma ana talbiya dokoki da aka dora akan mutum na cewa kada yayi kaza kada yayi kaza in yana cikin ihrami sun hau kan mutum to a wannan yanayin kar ku zama cikin waɗanda za su halatta yin farauta alhali ana wannan yanayi yanayin shiga halin ihrami ko kuma kuna cikin ariyar harami duk za mu zo mu bayyana wannan tun da malam ya kawo sai ce inna allaha yahkumu ma yurid Allah shi ke hukunta abinda ya so ya ga dama sawa'un al-hukm al-kauni ko al-hukm al-shar'i yawwa iradar Allah ce kauniya ko shar'iyya zai iya ba da umarnin abu a yi da'a in aka yi da'a to iradar sa kauniya da shar'iyya sun tabbata zai iya ba da umarnin abu a ki da'a iradar sa shar'iyya ita ce a yi da'a amma kuma iradar sa kauniya bai ga damar hakan ta faru daga mutumin ba saboda mutumin ya zaɓi ba zai yi ba to wannan sai a ce wacce irada ce kauniya ba ta haƙaƙa ba ba ta samu ba an gane yawa ba ji na abinda Allah ta'ala iradar Allah shar'iyya ba ta samu ba amma iradar Allah kauniya ta samu cewa bawan nan da aka ce yi kaza ba zai ba an bar ji abu to waɗannan abubuwan da na san duk kun san su a mahallinsu cikin tattaunawa da koyaushe ake malam a cikin abin da ya ambata kuma muka fara karantawa yace hadha amru min Allah ta'ala li ibadihi almu'mini wannan umarni ne da Allah ya bayar ga bayinsa mu'minai bima yaqtadihi aliman da abinda Allah da wato imani ke hukunta samuwarsa bil wafa'i bil uqudi na cewa Allah ya bada umarni a cika alƙaura yarjejeniya da aka sanya hannu za a yi aikata wani abu to a yi ta a zartar da ita ai bi ikmaliha wa itmamiha a kammala ta a cika ta wa adami naqdiha wa naqsiha kada a warware ta kuma kada a tauye ta wa hadha shamilun lil uqudi allati bayna al'abdi wa bayna rabbihi wannan ya kunshi dukkan yarjejeniya da alƙawura da suka auku tsakanin bawa da ubangijinsa min iltizami ubudiyyatihi na cewa bawan zai lazimci a bautar Allah wal qiyami biha atamma qiyami da kuma tsayuwarsa da wannan bautar ta Allah wato cikakkiyar tsayuwa da bautar wa adami alintiqasi min huquqiha shay'an kuma kar a rage wani abu kar a tauye wani abu na haƙoƙin wannan tsayuwa da bautar wallati bainahu wa bainar rasuli bi ta'atihi hakanan abinda ke tsakanin bawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle yayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wattiba'ihi kuma wajibi yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallati bainahu wa bainal walidaini hakanan haƙoƙi da suke tsakanin bawa wato da suke kansa akan iyaye wato da suke kansa dangane da iyayensa wal aqaribi da ƴan uwansa na jini menene abin da yake kansa na waɗannan haƙoƙi shine bibirrihim bi musu da'a ya kyautata musu wasilatihim da sadar da zumuncinsu wa adami qati'atihim da kuma rashin yanke zumuncinsu wallati bainahu wa bain ashabihi hakanan haƙoƙi da suke tsakaninsa da abokansa abokan rayuwarsa sawa'un na kusa ko na nesa min alqiyami bi huquqi as-suhbati na tsayuwa da haƙoƙin zamantakewa da abota fil ghina wal faqri ko a halin wadata ko a halin talauci wal yusri wal usri da abinda ya shafi halin yalwa da halin kunci wallati bainahu wa bainal khalqi hakanan haƙoƙi da suke ko alƙawura da suke tsakanin bawa da sauran halitta min uqudil mu'amalati na wato yarjejeniya da aka yi ta mu'amaloli kal bai'i wal ijarati wa nahwihima kamar ciniki da kwadago ko haya da makamantansu nan ne inda muka tsaya je haka ne to za mu dora akan wannan wa uqudi tabarru'ati shine nan mun tsaya je mun fara magana akan nau'o'in yarjejeniya ko alƙaura musulunci a cikin fiqhum almu'amalat almaliyya ana ambaton wannan cikin ka'idoji da ake karantar da dalibin ilimi su al-uqud sun kasu kashi-kashi ko kuma bi'tibarat mukhtalifa da mahanga daban-daban in muka zo min ta bangaren nau'o'in su ta bangaren tabaduli me za a bayar ta wanne bangare ne bangare ɗaya ne zai bayar bangare biyu ne zai bayar suna kasuwa zuwa ga akwai uqudul mu'awadat ana ce musu uqudul mu'awada mun ambace su jiya ko yawwa mu'awada shine musanye yawwa exchange yawwa in baka wani abu ka bani wani abu kamar ciniki kaga ba haka kawai mutum zai je ya dauka yan mutane ya tafi ba ko zai dauka kuma shi ma zai bada wani abu abinda zai bayar shine kudi sai kuma ya dauki ko a bashi abinda wato ake sayarwa wannan ana kiransa menene uqudul mu'awada hakanan kwadago idan ya zama za a yi maka wani aiki ne wanda ana kiransa lebo kai kuma ka biya kuɗi to ne shi ma aqdi mu'awada ne menene abun mu'awadar anan da kuɗi ne da me service shine hidima yawwa hidima aka yi maka an kwashe maka yashi daga kofar gidanka an gyara an tura shi jikin katanga sosai saboda kar ya tare titi ka biya aka yi maka an kwashe ma kwata ka biya kuɗi kaga aiki aka yi kai kuma biyan kuɗi kai to duk wannan a cikin uqudul me mu'awada yake hakanan hayar gida ko shago ka karbi haya shekara guda ka biya kuɗin shekara guda abin nan da kai amfani da shi amfanin shi ka saya ka ba da kuɗi aka baka dama ba gidan aka sayar maka ba dan ba naka bane amma ka zauna ne saboda an baka damar ka zauna ko shagon da sauransu
to shi ma nan duka a uqudin mu'awada yake akwai uqud kuma ba na mu'awada ba ana kiran su uqudin tabarru'at yawa agreements ne na na abin nan tabarru'i na donation na bada gudunmuwa kamar da wanda na ambata mana cewa ana kiran su unilateral abin nan agreements mutum shi kadai ya kulla abun kuma zai iya warware shi ko yaushe to shi yasa suke sanya uqudun mu'awada ababin uqud lazima dan in ka go daga dimension din ko perception din ta bangaren ta mahangar menene ke zama lazimi menene ba lazimi ba akan mutum suka ce ana raba akwai uqud lazima to su ne kamar waɗannan na ciniki domin sun hau kan mutum tilas akwai kuma uqud ghairi lazima ana kiran su ja'iza yawa uqud ne da suka halatta to su ne wannan mutum ɗaya ne zai initiating zai kirkire su kuma in ya ga dama zai iya fasawa domin ba lazima bane an mun fahimci abun kamar uqudun hiba yauce ya rubuta cewa ya bada gidan nan ga wani ko ko ya kai ajiyar kudin sa wuri kaza an rubuta wani ya kawo min ajiyar kaza lokaci guda zai shiwa na fasa ajiyar a ban zan kai wani guri ko ba haka ba kaga wannan unit shine unilateral abin nan agreement kai kadai kai kirkiri tunanin ka yi kuma zaka iya fasawa zaka gairu lazim to duk wannan zancen ne malamai sun bayyana shi a wuraren su haka nan alwadi'a na shine ajiya ko yawwa da kuma aro al'ariya kai ka karbi aro lokaci guda zaka iya fasa a ran sai ka mayar wa mai shi shikenan magana ta kai to duk wannan kun ga ba a sashi a babin mene mu'awada a babin tabarru'at to duk wannan zancen ne duk malamai sun yi shi a mahallin sa a cikin al-mu'amalat al-maliyya daliban ilimi sai su koma su karanta haka nan kuma dai yan kasuwa yana da muhimmanci yan kasuwa su san duk wanda zai shiga harkar kasuwanci ya je makaranta a koya masa ka'idoji na irin wannan shurutul bai'i ya zama ka san su ko wanne irin nau'o'i ake da su na ciniki wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba ga sabi da suke zuwa ka karanta kutubun nawazil zaka amfana da nan nawazil su ne sababbin abubuwa da suke faruwa a zamani wanda ba a san su a da ba yawwa cinikayya ta internet din cinikayya ta kaza da sabon abubuwa da downloading me ya halatta a cikin sa menene bai halatta ba duk waɗannan ilimi ne mu a musulunci komai allazim ta mana kafin mu yi sai mun san hukuncin sa kun babu wani abu da ba shi da hukunci yawwa mu addinin mu yana tafe da kowanne zamani yawwa a kowanne zamani ba a cewa hukuncin sa ya kare haka ka je kai karatu ka san waɗannan abubuwa za ka amfana sosai a ciki wannan uqud yana nuna mana in ka zo cikin abin da ya shafi al-uqudin nan da aka ambata shin ana nufin dole sai sun zama uqud maktuba muwaqqa'an alaiha sai sun zama rubutattu ne aka sa hannu a kai sannan ya zama akadi ba haka ba ne yawwa akadi ko rubutacce ko da baki ko kuma ta hanyar ilimin al'ada a al'adance an san ga yadda ake yi ko ba magana ba rubutu kamar bai'il mu'ata menene bai'il mu'ata ciniki na karɓa ka karɓa miƙawa da karɓa ba tare da magana ba ka shiga babban shago irin manyan supermarket kowane abu an rubuta farashinsa ko sai ka duba farashin da ya maka ba musawama ba zuwa cewa a yi min ragi duk babu sai ka ɗauko yadda yake kwalin suga ne sai ka ɗauko ka riga ka san kuɗin sai ka zo gun kashiya sai ka ɗauki kuɗi ka bashi ba ina wuni ba ina kwana ba nawa ake sayarwa ba nawa za ka riki ko ba haka ba ne to ne shine mene bai'un mu'aqa yawwa sai kawai ka ɗauki kuɗi ka miƙa sai ka ɗauki abu sai ka fita yau mun gane wannan to da irin sa haka nan shiga motar haya zaka dau kudi kawai ka mika wa conductor irin bus din nan ko sai kawai ba tare da an yi magana ba za ku iya tattaunawa nawa ne ko ba nawa ba in ku an san kudin an san shi uniform abu ne daga gari kaza zuwa gari kaza kaza ne kawai kana zama a mota kawai ka dauko kudi sai ka ba dan ka maso ko kuma ka ba wani wanda ka tabbata shi ke hada kudin sai ya karba sai ka zauna ko kuma direban ka mika masa sai ka zauna ba magana nawa ne ko ya ake kaza ko ga kudin ka na mota shi kuma yace to na karbi kudi na motar hayar da zan kai ka gari kaza duk wannan ba bukata haka nan yanzu akan abin da ya shafi uqudu na aure idan mutum ya zo karbar aure a matsayin sa na wakilin ango in tunda ya zo ne ya ce ni ne wakilin wane to ba sai an lazimta masa cewa a madadinsa ko ka karba masa ko bai faɗa ba duk abin da ya faɗa yayi tunda ya ce shi wakili ne to min haythul asl ko cewa akai an baka yace ya karba aure yayi tunda a al'adance an san ya zo ne a matsayin sa na wakili ko amma muka zo ne zan daura shi sai yana faɗa can wani abu ya mana cewa kace ka karba masa in bai haka ba sai mutane su ta daukar cewa aure bai yi ba bi hukmi kaunihi wakilan kawai by virtue of him being an agent yana zama agun auren to duk abin da akai wancan ne yake yi ba wannan bane an fahimta da bai cancanci ya zama agent din ba to ba abin da zai yau dan haka a kaida a babin wakala shi yasa wakala darasi ne sosai da ake koyon sa shi ma a babin muamalat to in mutum zai shiga irin wannan abin duk ya karanta shi wallahi addinin mu addini ne mai dadi yau ba tashin hankali ba rikici komai a rubuce a tsare kawai bi ne aikin mu amma dai da yake al'adar mu ce ta botsarewa sai abin da muka ga dama muke yace wa uqudut tabarru'ati kal hibati akwai uqud inda ai kun gane uquri yanzu ba sai abu yarjejeniya ko agreement ko contract ko yau allo dama yanzu akwai commercial law wadanda suka yi law a cikin kusur sani haka wanda suka yi accounting banking business admin duk sun karanta ana musu commercial law mercantile law da sauransu duk suna cikin abubuwan da anan za ka san wannan to a common law duk akwai su to kuma mafi yawan su suna dacewa da abin da muke da shi a musulunci wasu ma duk daga dokokinmu na musulunci aka dauke su aka je aka yi formulating ɗinsu aka yi aka sa su dai suka zama dokokin da ake tafiya a kansu haka addinin mu mai tsari ne yawwa komai a dore yake ba addini ne da an barka kai rayuwarka a kasuwa da wurin aiki yadda kaga dama sai kuma ka je wurin bauta ne zaka tuna Allah a mu Allah ta'ala yana tare da mu muna tare da shi ta bangaren dokokinsa a kowanne lamari namu yawwa a kowanne lamari bai bar mu haka kawai ba shi yasa dama ya faɗi wannan inna allaha yahkumu ma yurid shine zai muku addini shine zai tsara muku mai za ku yi a addini ba ku za ku tsara mai kuke so ku yi ba mu je mu ci gaba sai ce bal wal qiyamu bi huquqil muslimin kai ba ma waɗannan haƙoƙin kawai ba tsayuwa da haƙoƙin musulmi baki ɗaya allati aqadaha allahu bainahum waɗanda allah ya kulla tsakaninsu yawwa tsakanin su bayin Allah ya kulla fi qaulihi inda yace innamal mu'minuna ikhwatu to wannan ukuwa din Allah ne ya kulla kamar yarjejeniya ce ya sanya a tsakanin mu musulmi mu'minai cewa mu taimaki juna mu kula juna mu shiga cikin harkar juna kar mu yi abinda wato zai cuci juna yau shi yasa ya amfani da lafazin ukuwa innamal mu'minuna ikhwatu yawa kowa ya sani kuma a rayuwa ta mutum in aka ce wannan dan uwanka ne to ba za ka cuce shi ba kana son sa irin yadda kake son kanka kana son alheri gare shi irin yadda kake son alheri gare ka don haka za ka kyautata masa za ka yi masa gaskiya banda zamba cikin aminci duk wata mu'amala da ta hada ku a shiryake kake ka zo ka taimaka masa in ya shiga cikin tashin hankali shi ma ya taimaka maka in ka shiga cikin bukatar taimako bal wal yawa sai ce innamal mu'minuna ikhwatu menene uhuwan nan ake gane ta ta hanya yace bitanasuri alal haqqi da taimakon juna akan ta hanyar taimakon juna akan gaskiya yawa kun me yasa ya kawo wannan alal haqqi kaidi ne mai muhimmanci yawa kar ayi taimakon juna akan abin da ba gaskiya ba eh kar dan uwanka saboda alaka ta jini yaje ya debo kansa barna kuma kai ka zo ka taimaka masa yawa kokari da a fitar da shi daga halin cutar mutane ba ƙaryatawa za a ce ah ba wani ƙarya ne mu dan gidanmu ba ya cuta a'a wannan zalunci inda ya aikata ya tabbata to ku taimaka masa shine ku biya waɗancan kuma ku zo ku yi masa tarbiyya kada ya saki an gane ba ku ƙaryata su ba yau wa ta'awun alaihi taimakon juna akan gaskiya da kuma taimakon juna akan haka din ma'ana duk abin da ya taso na tanasuri to ayi a hada kai akan yin sa wa ta'alufi bainal muslimin da kuma hadin kai da son juna tsakanin musulmi yawa kar a ji kanku a tsaya akan gaskiya amma wa adami taqatu'i kar kuma a yanke juna mutum ya zama baya sallama ga dan uwansa musulmi har sun zama cewa suna ta dabure wannan yaga wannan ya juye baya wannan yaga wannan ya juye baya wannan duk ba karantar musulunci bace yawa duk ukuwa din can ita ce ta dora mana wannan lamari fa hadha amrun shamilun li usuliddin wa furu'ihi kai wannan maganar uqud din ta shafi lamuran addini da wato usulin su aqida kenan ilmiyat wa furu'ihi da kuma wato fiqhu da ayyuka da sauransu yace fa kulluha dakhilatun fil uqud allati amara Allah bil qiyam biha duk wannan suna cikin sun shiga cikin uqud yarjejeniya da alqaura waɗanda Allah ta'ala ya bada umarnin a tsaya a yi su yadda ya kamata a cika su ana wabugun ga wani abu a cikin kausai ban sani ko kuma kuna da shi yasa wa yustadallu bi hadhihi al-aya anna al-asl fi al-uqud wa ash-shurut al-ibaha ana kafa hujja da wannan aya akan cewa asalin zance in dai ba halin istithna'i aka samu an haramta wani abu ba to duk yarjejeniya ta halatta an gane ma'ana tunda Allah ta'ala ya ce aufu bil uqudi fa Allah ta'ala la ya'muru bima yakunu muharraman Allah ba zai yi umarnin a aikata haramun ba da haka tunda ya ce a cika alƙaura to duk alƙaura sun shiga ciki yawa sai dai wannan abun wasu malamai suna istidraki a kansa cewa ai akwai abubuwan da dama shari'ar ce ta haramta tuntuni to idan mutum ya je ya kulla yarjejeniya akan waɗannan abubuwan da shari'ar ta riga ta haramta to ai ba zai shiga cikin al-uqudul wajibu al-wafa'u biha ba yawa ba cikin a wato yarjejeniyar da wajibi ka cika ta yanzu misali mutum in ya je ya kun ga ciniki halal ne ko to amma idan ka kulla ciniki da riba a ciki fa kaga ya zama haram in ka kulla cinikin sa yan mushe ya zama haram in ka kulla cinikin sa yan alade shi ma zama haram don haka al-uqudul al-binnan al-uqudin da suke halattattu yawa su ake ishara a nan wurin idan kuwa mutum ya kulla uqudi ko aqadi wanda yake bai halatta ba to wannan la yajibul wafa'u bihi an gane wannan yau duk da maganar da aka faɗa haka ne al-aslu fil uqudi al-ibaha to kuma dama ai haka babu mu'amalat yake ko tunda al-uqud a babu mu'amalat ne yawa sai abin da ya shafi aqida shine uqudun bainal abdi wa rabbihi fi tahqiqil ubudiyya wannan baya shigowa cikin nan amma duk abin da yake a babin mu'amala ne da kai da wani zaku yi da zamantakewa ta makotaka da maganar saye da sayarwa da auratayya da shaida ko da duk waɗannan abubuwa to al aslu fiha al hil asali sun halatta sai idan an samu wani abu da bai halatta ba a ciki wanda shari'a ce ta haramta to sai fita daga cikin wannan al umu wa annaha tan'aqidu bima dalla alaiha min qaulin aw fi'lin li itlaqiha wato kuma uqudi suna kulluwa ne yarjejeniya ana kullata da dukkan abin da zai iya nuni zuwa gare ta ko magana ce ta baki ko kuma ta rubutu ko wani aiki shine mu'afa din da muka yi magana da su meye dalilin haka li itlaqiha saboda an fade ta mutlaqan ba tare da yi mata kaidi ba shi kuma lafazi a qur'ani ko a hadisi idza jaa mutlaqan yabqa mutlaqan hatta yati ma yuqayyiduhu yawa duk lafazi in yazo ba a sa masa kaidi ba to babu wani mutum da yake da ikon ya sa masa kaidi sai shari'ar ita kanta an gane shi yasa da haka in aka tambaye ka yarjejeniya tsakanin mutum da mutum ta halatta ko bai ta halatta ba sai ka ce ta halatta an gane sai idan wata yarjejeniya ce da shari'a ta hana kuma wannan mun sani daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin barira ko kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata shartin duk wani sharadi wanda yake ba a littafin Allah ba littafin Allah nan ana nufin shari'ar Allah yawa wato a qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da shari'a bata yadda da shi ba to kar a dora shi a matsayin sharadi an fahimci abu yawa dan haka dai sharudda awsaf ne ku fahimci wannan sharudda menene su awsaf ne siffofi ne yawa duk yarjejeniya asalinta ta halatta amma sharuddan da mutane suke sawa a ciki su za a kalla idan kun sa sharadi wasfan li hadhihi al-uqud kuma sharadin ya zama bai halatta ba to sai ya zama akadin ya bace saboda bacin sharadin sa mun gane wannan wannan da duk akwai bukatar a je ayi karatu a babin al-mu'amalat kullum muka zo irin wannan na kan fadakar da jan hankalin yan uwa musulmi musamman daliban ilimi a dage da karanta fiqhun wannan bangaren a wannan zamanin namu muna bukatar sa sosai muna bukatar sa daliban ilimi su karance shi sawa'un a mataki na academic bincike a jami'o'i yawa ana yin abin da ake kira Islamic economics ko abin nan Islamic finance duk ana kiran su haka da abubuwan da ya dauka kun ga abin da ya shafi sanin zakka din nan da waqafi da fa'idojin su da bincike a kansu duk ana yin su a wannan kuma a babin sabbin hanyoyin sadarwa cinikayya ta hanyar su da sauransu da kuma abin da ya shafi ilimin sukuk din nan kuna ji ana ce wani abu mai suna sukuk ko me ne sukuk din nan yanzu mutum nawa suka san sukuk da Allah ya nuna sai na kuna ganin ana a titi ana rubuta sukuk ka taba tambayar ka me ne sukuk ya mai wani asi sukuk na kuna gani me ne sukuk din ina yin Islamic studies sukuk jam'in sok ne da sadun ne da kaf yawwa fassara ce ta bonds waɗanda suka yi bin nan dai financial abubuwa accounting business admin sun san abin da ake kira bond wani abu ne da gwamnatoci sukan buɗe wani asusu su karɓi rance daga public daga mutane daga masu kuɗi sai su yi aikin gwamnati da shi amma shi ana yin sa ne akan interest to sai ka sayi kamar yadda ake sayan share ta banki to bonds su ma haka ake sayan su sai mutum ya sai bond na kaza sai dauki kudi mai yawa sai ya mika ko gwamnati central bank tana da kaidojin su ta duk akan su to kuma wannan akwai percentage na interest da za a baka da sauran su to tunda wannan magana interest bai halatta ba to akwai abinda modern islamic finance da aka fito da shi yanzu akwai abin da zai zama hanyar da za ta fidda mutane daga wancan mummunar hanyar shine aka yi ake kiran sa mene sukuk kuma yana daga cikin alheran da muka samu a ƙasar nan central bank ta Najeriya ta yarda da wannan abu kuma har gwamnati yanzu tana amfani da shi hanyoyin nan da ake yi yanzu ta haka ake yi yanzu akwai mutanen da sun ba da kuɗin su bashi ne ga gwamnati kuma haka za a dawo musu da shi yadda yake ba tare da wani abu na interest ba an fahimci abu to waɗannan abubuwan gwamnati za ta yi aiki da su za ta iya amfana su an yi jirgin ƙasa nan a gyara airport a gyara hanyoyi da sauransu duk za a iya yi an gane kuma dama shi ana yin abu ne of abin nan expenditure ne of a capital nature da su ake yi mana aiki capital expenditure babba sai yin hanyoyi gine-gine dirka-dirka da za su gina ƙasa basic infrastructure na ƙasa to da su ake yi to wannan shi ake kira mene sukuk to ilimin wannan abin a zamanance ka shiga jami'a kai karatun waɗannan duk za ku san amfanin waɗannan al'amura ɗin kuma a haka ne aka samo hanyar ta hanyar abin da ake kira financial inclusion financial inclusion mun sani saboda yawan mu a ƙasar nan musulmi suna da yawa amma saboda mu'amaloli na riba mun janye hannunmu abubuwa da yawa ba a yi da mu na gudanar da economy to alhamdulillah a cikin shekarun da suka gabata gaskiya an yi kokari irin kokarin da su mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido da Sanusi Lokcin da yana gwamnatin central bank gaskiya yayi abubuwa masu kyau su Dr. Bashir Ali Umar da ya yi aiki a matsayin mai bashi shawara sun yi wa musulmi ayyuka masu muhimmanci a wannan zamani duk waɗannan abubuwa har abin nan non-interest banking har ya zama doka ce ta ƙasa ta yadda da shi har aka je senate aka amince da waɗannan abubuwa wanda ƙila da irin yanzu ne da wahala abubuwan su samu saboda spate of hatred yadda ya tsananta yanzu tsakanin mutane da aka tada komai musulunci ake ta kokarin a dakushe shi to a gaskiya dai waɗannan abubuwan sun samu shiga to akwai majali ne na ɗaliban ilimi su shiga su ta karatu a wannan abun saboda shi ne zai sa haka in ka koma gefen insurance a conventional insurance daga nan aka fidda tsari na takaful takaful shi ne tsari na insurance na musulunci wanda ake basing ɗinsa ba a kan tsarin riba da caca da sauransu wanda su ne siffofin abinin conventional insurance ba wanda aka sani na kamfanonin insurance sai aka fidda tsarin da zai zama ƙarƙashin da sunan takafuli kowa zai shigo ne da matsayin mai ba da donation don a taimaka irin yadda al'ada mutane suke taimakawa junansu kamar 'yan ƙabila kaza ko 'yan gida kaza family ɗin wane sai a ce kowa a ƙarshen wata a cikin albashinsa ya kawo kaza sai a tare wani asusu sai a bayar ajiya in wani ya yi hatsarin mota ko ya buge wani sai aka ce sai ya biya maimakon ya zo ɗan abinsa da yake tarawa a banki ko a ina ne ba zai isa ya biya ba kuma an ɗora masa sai ya biya to daga wannan kuɗin na 'yan familinsu da suke tarawa sai a ɗauka a bayar daga nan aka samu wannan fikirar cewa a riƙa taimakawa juna to wannan duk an shigar da shi yanzu tsari ne a Najeriyance a gwamnatance duk an amince da shi duk me ya jawo sanin wannan fagen da haka sanin wannan fagen a yi karatu a cikinsa ina fata ɗaliban ilimi su shiga cikinsa sosai kuma alhamdulillahi ana ƙoƙari kuma wasu bayan Allah daidai sun buɗe filin alhamdulillahi ana yin ƙoƙarin da in ɗalibai suka shiga masu business admin ɗin da sauransu da ake yi maimakon conventional ɗin a jami'o'i da yawa duk ana yin wannan na islamic akwai window sosai da ake yi la'alla in dai kana sha'awa sai ka bincika ka ga wannan majali kake so kai kuma insha Allah akwai amfanin da zaka yi wa al'umma wannan lafazin na uqud shi ya jawo nayi wannan magana saboda muhimmancin thumma qala sannan Allah ta'ala yace mumtannan ala ibadihi yana mai gorantawa bayinsa da lissafa ni'imomi da yi musu Allah ta'ala yace uhillat lakum ay li'ajlikum shine ma'anar lakum din yawa kamar yadda yace huwa alladhi khalaqa lakum eh daga lakum din nan aka gano halattawa gare ku duk an halatta muku duk ma fi al-ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa an halatta muku sai abin da shari'a ta zo da cewa bai halatta an gane yawa amma abin da yake ya tsaya akan asalin sa to an halatta muku lakum din nan shine ma'anan aili ajlikum rahmatan bikum dan tausayi da rahama da jin kai gare ku Allah ta'ala yayi wannan yanzu idan da abubuwa da yawa mafi yawa haramun ne ajaba a ji dadin rayuwa ko yawa yanzu ku duba ku ga abinda aka haramta fa dan ka dan ne a cikin harkar rayuwar mu amma ya damu wasu ko wani zai ana yin wa'azi akan wani abu sai da Allah dukkan da mutane wallahi ku masu ustazan nan komai haram haba bawon Allah wai dai ma komai haram in ai ba komai haram aka ce ba iya abin da Allah ya ce haram shi kadai ne haram sauran abubuwa ku suna nan an bude da maka amma kai ne kake da son zuciya akan wani abu ayyanan ne sai kake gani in ba a halatta maka ba an takura baka to in ka duba kuma duk abin da Allah ya haramta ka je kai bincike na adalci akan sa zaka ga mai cutar da kai ne kuma mai cutar da al'umma kai bincike amma ka fita daga son zuciya ka zauna dan Allah ka dubi abu duk abin da Allah ya haramta ababin agreements irin wannan na mu'amaloli na cinikayya saye da sayarwa da kuma exchange in baka ka bani da sauransu duka ka duba duk abin da Allah ya haramta to zaka ga sharri ne a cikin sa dauko yanzu misali riba riba sharrorin da suke cikin ta har rubuce rubuce malamai sun yi akai sharrin da ke cikin riba yanzu ka tambaye wani ma fa me yin riba fa bai sani a masallacin tsakanin da Allah ko mu yi yar nune me yin riba wani irin kashe kashe ne da ita kaka dai wa mutane ba su sani ba investment a cikin kuɗi ka ba da kuɗi asalinsa a babin taimako yake an gane ba investment nake so in je baka abin nan ba da aro ka ba da bashi yawa ba da bashi asalinsa a babin taimako yake ba babi ne da zaka rika investing a ciki kana samun kuɗi ba kawai kana zaune sai kai ta ba wa mutane bashin miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari nawa kawai kana zaune shagon ka ba komai a ciki wani cash wani kuma transfer da aka yi ta yi kawai ana yi amfani da shi a je a yi bashi a yi aure a yi waye a yi abubuwa kai kuma an tashi dawo maka da shi sai a ƙara wani abu a kai an gane wannan wannan musulunci bai yarda da shi ba saboda tausayin al'umma ne a shar'ance ka ɗauki kuɗi ka baiwa mutum bashi a babin taimako yake wajibi ne mu taimaki junanmu a babin nan ba za ka zo kawai kai investing akan iya wannan ba amma inda kaya ne da kaya sai ya shiga cikin mene kasuwanci a baka kuɗi ka ba da kaya to kaga sai ka buɗe shago na provision ne na kayan sawa ne na meye kaya ne a hannunka za ka ba wa mutane ko su kuma su baka kuɗi wannan kun ga exchange ne tsakanin money da commodity wannan ya halatta ba wanda ya haramta shi amma ka ba da kuɗi a je a yi amfani da shi a dawo maka da ƙari wannan shine mene riba an fahimci abin ko kuma a yi exchange ko ba kuɗi ba tsakanin wani abu da wani abu wanda jinsin su ɗaya sai ɗaya ya fi ɗaya shi ma wannan mene ne shi ma bai halatta shine wannan shine ribal fadli wannan na fara faɗa shine ribal nasi'a an fahimci waɗannan to duk waɗannan abubuwan in ka zauna ka kalli sharrin da ke cikin riba kullum tana karfafar mai kudi ya kara sama tana kuma kara dan kofe matalauci yana kara kasa ana nitsar da shi cikin rami yana kara nitsuwa har ya kai inda zai miko hannunsa a cece shi babu shi kuma wancan yana ta sama yana ta fankamawa yana ta investing a wasu abubuwan kuma da ba to kun ga in ka duba socially akwai sharri ba karami ba a cikin riba dauko tata ko sharrin da ke cikin ta ba karami bane wannan yasa wannan yasa wannan yasa wannan yasa wancan ya kwashe dama ita ce fatata ba wani abu ne tata ba yawwa an har hada kudin mutane sai mutum daya kwashe sai ya tafi da shi yana kallo zai tagumi an tafi da kudin sa wanda ya samu da wahala kuma shikenan ba wata kotu da zai kai kara an cuce shi kuma sai ya sake dauka saboda tsaban nashi da dodewar basira yasa indai in ya shigo filin sai a yaudare shi sai ai masa wata dabara sai ya ci sau daya ku shi kuma dama an tarkonce nan dama ana bashi sau daya shi to shikenan sai dauka zai ta ci yanzu in ya fade shi ai sa'an nan ta dazu kila za ta sake dawo shikenan sai je sai da gida ya fara diban kayan matarsa tukuna a sai da wannan toke ya ga aini ki dan kawo wannan mutum sai je sai ya filingin kayan gidansa gaba daya haka kuma sai rayuwa ta zo ta lalace ya lalata kansa ya lalata matarsa ya lalata ƴaƴansa ba za su samu komai ba a rayuwarsa haka waɗannan abubuwan duk da kaga shari'a ta hana ba ka zo kana wani zancen an musuluncin nan ya takura wa mutane ka duba yanzu surutun da ake wai hizba ta kama wasu ba sa azumi suna cin abinci da rana wai wannan shi ma an issue of concern abun wanda ba musulmi ba ina ruwanka wannan harkar musulmi ce ba abin da ya hada ka da wannan zance shine sayu lakum dinukum wa li dinikum kuje ku addinin ku ko da bai rubuta ku yi komai ba abinda kuka ga dama shine addini ku bar musulmi su komai nasu duniyan nan ba ta da wata kima a gun musulmi in bai shiga aljanna ba to ba ku ba ku kallon wannan abu ku kalli abin yadda musulmi at least through ta hanyar perception din musulmin ya suke kallon abu wannan duniyar a zama kaza a zama kaza a gina kaza a gina kaza a gun musulmi ba ita ce komai ba na'am wasila ce mai amfani kuma ba mu ce kar a nema ba ko wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata babu wanda yace maka an haramta ka nemi duniya ka nemi duniyar ka ko yawa sannan kuma wala tanka nasibaka min ad-dunya yawa abinda ya shafi lahira ka nema kuma kar ka manta rabon ka na duniya haka mu balance tunani muke da shi yawa shine musulunci ba wai magana ce ta musulmin nan ba ku da aiki sai ta kura wa kanku rayuwar ku ki jin dadin ta ina ce mu muka yi fofikin jin dadin nan to a bar mu mana ko jin dadin akwai wanda ya fi shi shi muke so mu samu ko ku tunda ba ruwan ku da wannan dan Allah ku yi hakuri ku tale amma da yake dai yanzu mun shiga cikin zamanin arhar cin mutuncin musulunci da musulmi shi yasa din muke ganin waɗannan abubuwan kuma musamman saboda musulmin sun yi nisa da karantarwar addini su a cikin su ma ana samun masu wannan ra'ayin suna son a bar su su yi abin da suka ga dama to duk wannan yana cikin sharrori wanda sababbin su rashin sanin musulunci rashin kuma sanin aqidarsa rashin karbarta rashin sallamawa Allah rashin miƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamari da hukunci Allah ya kyauta kuma karatunmu lamarin Najeriya in shi kaɗai za ka zauna Allah duk Ramadan ɗin nan ba za ka karanta aya ka fassara ba yau za ka ɗau tafi a kan kaza kuma shi ma ba za ka gama ba yauwa sai dai kawai abu ya zo kai faɗakarwa ka wuce mu kuma muna son mu yi karatu mai da yawa a cikin littafin da muke karantawa Allah ta'ala ya ce uhillat lakum ma la yake cewa aili ajlikum rahmatan bikum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima min al-ibili wal baqari wal ghanami raquma shanu da tumaki da awaki bal rubbama dakhala fi dhalika alwahshi minha kila wasu ma za su iya shiga daga cikin dabbobin wato namun daji in an ce alwahshi shine namun daji mai rayuwa a jeji ba domestic animal ba yawwa ko minha wadhiba'i irin su bareyi wa humrul wahshi da jakin jeji zibra ko wa nahwiha min as-suyudi na daga abinda ake farautar sa an gane wanda ya halatta ai farauta duk abinda ya halatta ai farauta shi yasa idan mutun yana cikin ihrami ya baro miƙati ya taho makka sai ya sauka a gidan wani sai ya dauko mutumin yana da ko hasbiya ko wani abu irin da abubuwan da ya halatta a farauce su to idan ya baka kasaya malami suka ce ya sabawa wannan aya tunda yana cikin ihrami wannan dabbar saidu ce ko da ba harakai ba sa kuɗi kasayan shi kansa laifi ne saboda me saboda saidu ce yawwa duk dabbar da take saidu ce to ta shiga cikin in dai ana cikin ihrami to haramun ne a bita a nemi a samu ta sawa'un kai kai farautar ko yi maka akai akwai kuma dai babin halaccin cin naman da rashin cin sa wannan mun karanta a umdatul ahkami ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da alaka da haka yau so yake cewa wa nahwa hamin as-suyudi wastadalla ba'du as-sahabati bi hadhihi al-ayati wasu daga cikin sahabbai الإمام الطبري يروي وأن رواية ناس ورواية ابن عمر ورواية ابن عباس سنكف هجا بهذه الآية دوانا آية على إباحة الجنين أكن حلت لنتاي لنتاي الذي يموت وان يموت في بطن أمه أتكي معي في يرسى بعدما تذبه bayan an yanka uwar kun gane wannan ta riwaya ce ta zo daga ibn abbas al-imam at-tabari ne ya kawo su yace wa qala akharun ya kawo tafsirin me ake nufi uhillat lakum bahimatul an'am bayan ya kawo wancan kaulin farko sai kuma ya kawo wannan cewa wasu daga cikin sahabbai sun faɗi cewa abinda ake nufi da wannan shine an halattawa mutum idan ya yanka dabba wadda take da ciki to dan tayin ya kai mai rai an busa masa rai to sakamakon yanka dabbar ita uwar da yayi ana fahimta sai dan na ciki ya mutu to idan aka fede dan da aka samu a ciki wannan naman za a iya cin sa an fahimta saboda abin nan zakatul janini zakatu ummihi ngane yawa a yankan uwa shine yankan dan tayi da yake cikin ta shi yasa har ma wanda daga cikin sahabbai da aka rubuta wannan daga gare shi yake cewa kamar hukuncin cin huhu ne da hanta yadda ya halatta ka ci huhun dabba da hanta ka gasa ka ci to haka wannan dan tayi shi ma ya halatta a gyaggyara shi a cinye saboda me yankan uwar shine yankan ta hujjar su akan wannan ita ce wannan aya tunda su aka ce uhillat lakum bahimatul an'ami sai suka dauki bahima din nan shine janinin an yi idafar sa zuwa ga al'an'ami an fahimci abun cewa dabbar da take cikin al'an'ami kamar dan tayin da ke cikin al'an'ami na wato dabbobin ni'ima to su ake nufi don haka yadda aka halatta muku su in kun yanka su da rai kuka yanka su kuka ci to haka nan abin da ke cikin su ma in kuka yanka ya mutu sakamakon wannan yanka to ba sai an sake masa wani yanka na biyu ba a kintsa shi a gyara shi an fahimci abu to ina ga sai mu ɗaya a nan lokaci ya riga ya ƙure sai mu tashi inda ce illa ma yutila alaikum ko
barakallahu fiku wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك